Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen na Hausa akan mita 2531 ko mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani da Sarauniya da Mania FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 19 ga watan Afrilun shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Ministan Shari'a na Najeriya ya faɗa mana halin da ake ciki game da al'amuran hukuncin laifuffuka daban-daban, ciki har da maganar waɗanda suka yi wa ƙasa almundahana.
Bisa la'akari da wannan, gwamnati ta dauki mataki na shirya doka wadda aka gabatar a gaban majalisa domin ganin cewa ainihin an samu doka a shari'ance wacce za ta yi tanadi akan matsalolin da sun kadanganci cin hanci da rashawa, musamman akan matsaloli waɗanda sun kadanganci abubuwa waɗanda aka samu ta hanyar ko kuma aka kwato ta hanyar mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa.
Haka kuma za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
To, kafin mu shiga cikin shirin na maganar cin hanci da rashawa da maganar tukuitin da ake bayarwa, kun aiko mana tambayar da muka kai cewa shin yaya kuke kallon maganar tukuitin da ga duk wanda ya fallasa magana a mundahana, ko kuma whistle blowing a turance, wanda EFCC suka alƙawarin yi, ko kuma Najeriya?
Sakon farko daga Suleiman Muhammad Awwal ya ce tsari ne mai kyau yau da gobe. A satin da ya gabata an bayyana cewa yanzu haka an tara sama da biliyan 73 ta wannan hanya. Sa'annan kuma wannan tukuici da ake bayarwa zai kara wa jama'a kwarin gwiwar tona asirin waɗanda ke ɓoye irin waɗannan kuɗaɗe.
Sai Musa Lara ya ce hakan ya yi daidai, amma ya kamata kada a tona fuskar mai ba da shaida a lokacin da alƙali yake sauraron mai ba da shaida a gaban kotu. A gani na, saboda tsaro.
Sale Muhammad Sale Damare ya ce yau da gobe maganar ba da tukuici ga wanda ya fallasa wani ko wata game da almundahara, whistle blowing da EFCC ta alƙawari, gaskiya ba za ta yi tasiri ba, domin koda ka kai karar mutum, idan ba ka da daurin gindi, hukunci za ta koma kanka kai da ka kai fallasan.
Sai Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe hakika muna goyen bayan wannan tsari da hukumar EFCC ta bullo da shi, domin maganar gaskiya a yanzu haka kulliya na biyan kuɗin sabulun wannan tsari, duba da yadda ake ci gaba da gano kuɗaɗen sata a duk faɗin Najeriya.
Sai Abubakar Ibrahim Ololo Kurna ya ce ta hakan ne za a samu damar cimma masu ibar kuɗin ƙasa ta hanyar ba da tukuici ga duk wanda ya fallasa.
Sai Aliyu Adamu Civil ya ce wannan ya yi daidai, saboda ta haka ne kaɗai za a iya samun nasarar bankaɗo waɗanda suka yi almundahana da kuɗaɗen gwamnati cikin gaggawa.
Sai Siman Arbamu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce ya kamata dai ya zama tsira ga wanda ya kawo labari da kuma NEFCC gudun kada wani abu ya biyo baya, a kuma cika ma wanda ya bankaɗo mai almundahana alƙawari.
Sai Nuruddin Husaini ya ce salam VOA Hausa, a gaskiya wannan dabara ta yi daidai. Wannan tukuici da ake bayarwa zai ba da ƙarfin gwiwa wa al'umma wajen bankaɗo mana asirin maciya amanar ƙasa. Allah ya kyauta, Allah ya ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da Najeriya da ma duniya baki ɗaya.
Sai Muhammad Mutawakkil Jumar Galadima ya ce yau da gobe wannan haka yake, EFCC za ta iya ba da tukuicin ga duk wanda ya fallasa. Su kuma al'umma za su yi ƙoƙarin su ga sun fallasa kowane ne, duba da ba su san wani irin tukuici za a bayar ba. Allah ya ba su nasarar binciko mana almundahana a ƙasa ta Najeriya. Najeriya.
Sai Kabiru Keli yace wannan daidai ne, na yaba da wannan mataki matukar za a gano waɗanda suka nakasa mana ƙasa, talaka ya shiga mawuyacin hali, ba wuta, ba ruwa, ba tsaro, ba albashi, ba walwala, ga tsadar kayan masarufi.
Baban gidan na Yalwa Bungudi ya ce makudan kudaden da hukumar EFCC suka gano daga hannun barayin gwamnati, me za a yi da su, kuma me ake yi da su, sannan nawa ne adadin kudin? Ga kudade ana karbowa, amma talauci da fatara, rashin aikin yi ga matasa, tsadar abinci, su ne al'umar Najeriya ke bukatar a kauda su.
Sai Mudassir Muhammad Tafawa Ballewa ya ce maganar gaskiya wannan tsari ne mai kyau, domin kuwa zai taimaka wajen baiwa yaran gida dama su fallasa masu gidansu, musamman idan akwai rashin kyautatawa tsakanin su dama.
Sai Ibrahim Azu Mada Bakanewa ya ce ra'ayi dai riga, inji masu iya magana, yau da gobe, amma wallahi ni bana goyen bayan haka, domin ita ma wata hanya ce ta lalata dukiyar kasar mu da kuma ƙara haddasa gaba tsakanin masu kuɗi da kuma talakawa. Da fatan gwamnati za ta canza wannan salon.
Sai Sa'idu Sabo Ayo ya ce yau da gobe shi wannan zancen tukuici na EFCC da ta ce za ta baiwa dukkan wanda ya fallasa kuɗin da aka sata, to mutane su yi taka tsantsan wajen fallasawar, domin idan baka iya kama barawo ba, shi zai kama ka.
Sai Maidugu GTY Kanamma ya ce yau da gobe yin hakan yayi daidai, hakan yasa yanzu ma mutane sun fara fallasar ubangidansu. Sai dai abu daya, dan Allah EFCC ta cika alkawari, kuma su boye duk sunan wanda ya fallasa ubangidansa saboda tsoron kar a kashe shi.
Sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce assalamu alaikum yau da gobe, a gaskiya shirin whistleblowing da hukumar EFCC ta bullo da shi yayi daidai, saboda kowa ya san halin ƴan ƙasa ta Najeriya game da son kuɗi. Kun ga haka zai taimaka wajen tona asirin duk wani beran da ke satar kuɗin baitul mali. Allah ya ƙara tona asirin marasa gaskiya, amin. Tashi lafiya yau da gobe.
Sai Maleka kuma shafin mu na Twitter @UCAM4Usman yace wannan abin yabawa ne, domin kuwa duk wanda ya ga inda aka ajiye haramtaccen kuɗi ya fallasa domin ya samu halattaccen kuɗi.
Sai @Sa'idu Katamma yace salam yau da gobe, hakika bawa duk wanda ya bada bayanan sirri ga EFCC hakan yayi daidai, hakan zai kawo ƙarshen barayin gwamnati.
Sai @Abba Bala Haruna yace assalam, takan ne za a samu damar kama masu ibar kuɗin ƙasa ta hanyar bada tukuici ga duk wanda ya fallasa su.
Sai daga ƙarshe @Musa_Zak ya ce ba zai ɗore ba.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da saƙonni. Ai kusan tun fawo watan Fabrairu fa ake ta bankwado kudaden nan fa. An bankwado miliyan dalloli miliyan 9
a Maryam saukaka kanki lissafi miliyan.
To watan nan ma ina ji an bankwado so nawa? Harun da aka tsaya.
Hasan kai miliyan ma ni daga miliyan.
Kin gani Lagos a wani Balogun Market a wani
na Kaduna.
Balogun Market ne
dai. Balogun sai akwai
kuma Kaduna a watan March aka gano.
To kuma abinda na lura da su shine bisa ga dukkan wannan maganan fallasan nan, in kika kula daga lokacin da aka ce akwai lada kaso da wanda ya tona, to abin sai ya dade yin nasara sosai.
To ai dama Usman an ce ko kashi biyar ne.
To yo Maryam, wasu miliyoyin ayin aka baka kashi ɗaya kai shikenan, kai shargo.
Ai shi yasa ji nake ce Maryam an yi, ba za mu koma Najeriya ba, mu nemo kuɗin.
To gaji da bidiyo da zan kuɗi.
To wakiliyar mu a Abuja Aisha Ma'azu ta tattauna da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami, inda ta tambaye shi maganar shari'u daban-daban a Najeriya, ciki har da maganar almundahana da dukiyar ƙasa da tsari bayar da tukuici kan fallasa, inda ya dogon jawabi kamar haka.
Ita wannan gwamnati a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta lashe takobi akan abin da ya danganci matsalar heto na heto, akan mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa da masha a kamar da kika kira ta. Bisa la'akari da wannan gwamnati ta dauki mataki na shirya doka wadda aka gabatar a gaban majalisa domin ganin cewa ainihin an samu doka a shari'ance wacce za ta yi tanadi akan matsalolin da sun ka danganci cin hanci da rashawa, musamman akan matsaloli waɗanda sun ka danganci abubuwa waɗanda aka samu ta hanyar ko kuma aka kwato ta hanyar mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa. Ita wannan doka da aka gabatar a gaban majalisar tarayya ta sharɗanta ba da kariya akan ainihin waɗanda suka kasance suna ba da gudunmuwa ko taimakawa ko kuma ainihin kawo tsegumi kan matsalolin da sun ka danganci cin hanci da rashawa, ta huskar ba su kariya har ila kuma gwamnati ta sharɗanta ainihin yiwuwar bada lada ko tukuici ga ainihin waɗanda za su bada gudunmuwa na ganin an fallasa matsalolin da sun karanganci cin hanci da rashawa. To dokar ta ɗauki lokaci, bata samu sahali wa majalisa ba, kuma sai majalisa ta sahali ita wannan doka kamin daga ƙarshe ainihin shugaban ƙasa ya amince da ita. To a bisa wannan dalili, gwamnatin tarayya ta zo da tunani na wace hanya za a bi a matsayin mataki na wucin gadi, wace hanya za a bi, wani matsayi za a ɗauka na ganin da cewa ba a kasance ana jiran gawan shanu ba, wato lokaci bai tsawaita na ɗaukan matakai na ainihin cin moriyar abinda ya danganci wannan tsari na ainihin fallasa ayyuka irin na cin hanci da rashawa da makamantansu. To a bisa wannan dalili, kamin doka wadda aka sani a matsayin doka wadda majalisar tarayya ta aiwatar, shugaban ƙasa ya amince da ita ta wanzu, to ofishin ministan shari'a tare da fahimtar minista ta kuɗi aka zauna aka taru aka yi tunani, yace hanya kamata ya kawo ɗauki na ganin ba masu kawo bayanai waɗanda suka danganci aikata laifi a basu kariya, wace hanya za a bi a basu ladar da ta dangance su, wace hanya za a bi kuma 'yan Najeriya su ji ana yi da su kan matsalolin da suka danganci hito na fito da yaƙi da cin hanci da rashawa, domin wannan al'amari ba al'amari ba ne keɓantacce da dangance gwamnati ko ana da rawar takawa. To akan wannan aka zo da takardu na bayani a gaban majalisar tarayya, majalisa ta ƙasa ta ɓangaren executive, wato federal executive council, kuma ainihin majalisa zartaswa ta gwamnati ta amince da zuwa da wani kuduri, wato abin da ake kira policy da turanci, wanda zai ba da dama a ci gajiyar wannan aiki na shela na fallasa ainihin maciya hanci, fallasa ayyuka na ɓarna waɗanda suka danganci cin hanci da rashawa, da kuma zuwa da lada akan abin da ya danganci ba da lada akan abin da ya danganci waɗanda sun ka ɗauki matakai na fallasa ainihin shi wannan mu'amala ta cin hanci da rashawa. Majalisar zartaswa ta ƙasa ta amince da wannan tsari, kuma a bisa sanadiyar wannan aka yayata shi domin neman gudunmuwar 'yan majalisar tarayya, 'yan mutane na ƙasa akan abin da ya danganci ainihin ba da gudunmuwa gagaruwa na ganin da cewa an yi hito na hido da cin hanci da rashawa, ba ta ɓangaren gwamnati ba kawai, a hada ta ɓangaren al'umma. Kowane ɓangare ka dibe shi ainihin doka ko kuduri ko kuma shirin da gwamnatin ta zo da shi, za a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Idan kina magana ta abin da dangance sama ma ita gwamnati kuɗin shiga na ganin da cewa an yi an kwato kuɗaɗe da aka yi awan gaba da su, ko kuma aka yi ɗauki mataki na ainihin yin gaba da faɗi da su, to kwalliya ta biya kuɗin sabulu, domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa, ana samun kuɗaɗe da nake shiga aljihun gwamnatin tarayya. Idan kina magana karɓo 'yan ƙasa game da abin da ya danganci wannan tsari, shi ma har ila yau zan yanke miki hukunci kai tsaye na cewa ainihin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, domin 'yan ƙasa bila adadin suna kai kawo hukumomi, ofishin attorney general, ma'aikatar kuɗi, ainihin ɓangarori na EFCC da ICPC suna ɗaukan matakai na gaugawa na ainihin ba da haɗin kai domin ba da bayanai, waɗanda bayanan a halin da ake ciki suna ƙarfafa ba ta hanyar kawai samun kuɗaɗe ba, har ta hanyar samun makamai da mutane ke ɓoyewa. To saboda haka, idan kina magana ta abin da ya danganci har ila yau haɗin kan 'yan ƙasa, za ki fahimci cewa 'yan ƙasa suna ba da haɗin kai, suna ba da gudunmuwa, kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Har ila yau, idan kina diba akan yiwuwa akan kasancewar ainihin su waɗanda suke ba da labaran na tsegumi, to har ila yau shi ma zan gaya miki cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Akwai mutum guda wanda ya ba da tsegumi a ofishin attorney general na wajen biliyan 5 naira, da kuma dala Amerika miliyan 10.5, kuma abinda ya danga an yi nisa wajen ainihin tabbatar da cewa an biya shi haƙƙin shi na ainihin ba da tsegumi, da kuma sama ma gwamnati, taimaka ma gwamnati ta ainihin karɓo abin da yake nata. Ina miki magana ofishin ministan shari'a kenan. Irin wannan yanayi yana wanzuwa har ila yau a ofishin minista ta kuɗi, yana kuma gudana a ma'aikatu na gwamnati daban-daban saboda haka dai kulliya ta biya kudin sabulu ala kulli hali. Akwai koke cewa an dauki matakin kora wani aiki saboda ya ba da jawabai da suka danganci sai gumi na aikata ayyuka irin na masha, amma gaskiya al'amari shine ranar talata da ta wuce akwai ainihin kwamiti na koli a fadar ainihin mataimakin shugaban kasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery wato tsegumin yi gaba da fadi da kuma ainihin dawowa da kudade da aka dauke su ba ta hanyar Allah da Annabi ba. Wannan kwamiti a wannan mataki na koli wanda yake shine mataki na koli ta haska mu'amala ta danganci mulki a Najeriya shine mataki na ofishin shugaban kasa. To a wannan mataki ainihin an zauna kuma shi wannan matsala ta cewa an dauki mataki wanda yake ba daidai ba akan wannan da ake zargin an kora aiki yana daga cikin abubuwan da aka tattauna akan shi. Kuma a wannan mataki ne wannan kwamiti karkashin shugabancin mataimakin shugaban kasa ainihin yanke hukuncin cewa Abibu Hasi a tabbatar na farko cewa sanadiyar ainihin tsegumin da ya kawo ne aka dauki matakin da aka dauka akan shi, a kuma tabbatar akan cewa ainihin me ya faru me ake bi Abibu Hasi umumi akan matsalar da ta danganci shi kanshi wannan da kuma sauran matsaloli makamantan waɗannan da suka taso. Kuma an kafa kwamiti na bin bahasi domin ganin cewa abin da adalci an yi masa shi. Har ila yau waɗanda ake da'awar cewa sun ɗauki wannan mataki an da kafa mataki na ɗaukar kyakkyawan mataki na bin bahasi da bincike na ganin da cewa abin da adalci an yi masa shi. Saboda haka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka. In buƙatar mataki ta huska mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan. To abinda matsaya gaskiya al'amari shine dama akwai doka da take wanzuwa can inda aka fito kila an tattara hankali ne akan abinda ya danganci ukuba ba tare da la'akari da dawowa da abinda ake da'awar an yi sama da fadi da shi ba. To saboda ka wannan mara matakan da ake huskanta mataki biyu ne, na farko abinda aka yi sama da fadi da shi ya dawo a cikin aljihun gwamnati, na biyu kuma a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko kuma zargi ya tabbata a kansa na cewa ainihin ya yi sama da fadin shi ma a bi mataki na uku ba zuwa gare shi. To kuma har ila yau an ɗauki mataki a kan tsofaffin shari'o'i waɗanda suka gabata kamin yanzu an yi ittifaki akan cewa ɗauki mataki duk abinda ake da'awar cewa an yi sama da faɗi da shi, to an ɗauki mataki na ganin da cewa an dawo da shi. Saboda haka yanzu abinda nake kokarin in nuna shine an faɗaɗa matakai irin waɗanda ake ɗauka, an tashi daga mataki na uquba kawai an kuma huskanci har ila yau mataki na dawowa da abinda aka yi sama da faɗi da shi. Kiran da nake wa 'yan Najeriya da kuma al'umma shine su fahimci shi dukiyar su ce ake awan gaba da ita. Idan kana da bukata da sirinji a asibiti sai ka waye gari babu shi saboda wani mara imani ya kwashe kudaden sirinji 100 waɗanda za su biya bukatar yin allura ga mutum 100. Saboda haka ka cutar da jama'a, idan ka kame bakinka ka cutar da kanka ka cutar da jama'a. Zai iya yiwuwa kai ne za a kai asibiti bukatar sirinji ta taso saboda wani mara imani ya sace sirinji 100, kai ka waye gari ka samu kanka cikin wani yanayi na ainihin mara daɗi kan abin da ya danganci mu'amalar da ta danganci tattalin lafiya. To abu mafi ala su mutane su fahimci kudaden da ake yin awon gaba da su sama da faɗi da su nasu ne, haƙƙin su ne a yi musu aiki a kansu. Kauda kai da kuma kin ba da haɗin kai ga irin wannan tsari na ganin da cewa an hana ɓanna ko kuma an dawo da kayan ɓanna haƙƙi ne na kowa ba haƙƙi ne na gwamnati ba. Jama'a su ne gwamnati, kuma kudaden nan na gwamnati ne kenan na jama'a ne, kuma haƙƙi suna da haƙƙi a kansu na ganin da cewa an yi musu aiki a kansu, suna da kuma haƙƙi na ganin da cewa sun tare ɓanna sun tare cutarwa zuwa ga kawunan su ta hanyar kwashe kudaden.
To game da korafin da kuma mutanen ƙasa da wasu duniya suke yi na cewa kamar shari'a a Najeriya fa tana tafiyar hawainiya, to tunda mun samu gabar sarawa ta sake tambayar shi minista malami cewa yaya game da wannan.
Abubuwa suna canzawa a hakikanin gaskiya kan abin da dangane matsaloli irin na shari'a. A cikin yan kwanukan nan an yi ta samun nasarori na abubuwan da suka danganci ainihin zartar da hukunci akan matsaloli irin waɗanda suka danganci sama da faɗi. Bai wuce sati ɗaya ba sati biyu an yanke ma wani mataimakin gwamna hukunci akan irin wannan. Gaskiya ne kamin yanzu akwai damuwa ta tsawaitar lokaci, amma misali da zan baki na canjin al'amura kwanan nan ainihin an gabatar da su, da gaskiya akwai wasu alkalai da aka gabatar da zargi na tuhuma a kansu. Bangaren da ya danganci gwamnati, dama ita shari'a a tsari na Najeriya bangare biyu take da bangaren gwamnati wanda ke da haƙƙi na tabbatar da aikata laifi, da bangaren wanda ake tuhuma da aiki da laifi wanda yake da haƙƙi na kare kansa. To inda aka fito sai a shekara 10 bangaren gwamnati ma bata iya gabatar da shaida da ake da nijiran ta gabatar ba, bale ayi magana kariya daga bangaren wanda ake zargi da laifi, bale ayi magana kotu wadda za ta zauna ta bi bahasin abubuwan da aka gabatar domin yanke hukunci. To kwanukan nan shari'o'in da aka gabatar ba su wuce wata biyu ko wata uku an kai makura daga bangaren gwamnati ta suka gabatar da shaida. An kuma kai gaba wadda abokan jayayya za su gabatar da nasu bangare na kariya. Wato idan ma sun ɗauki tsawon lokaci da ya kai wata uku, za ki ga cewa cikin wata shida an yi ɗuli wata bakwai kenan yanzu shari'a na iya ƙaruwa. To saboda haka abin da nake kokarin in ce gaskiya ne can inda aka fito, saboda wasu damuwa wadda ta danganci matsalolin da suka danganci bincike, matsalolin da suka danganci gabatar da ƙara a gaban kotu, matsalolin da suka danganci kariya daga bangaren wanda ake tuhuma da laifi da kuma zartar da hukunci, shari'un Najeriya sun kasance suna ɗaukar tsawon lokaci wajen shekara 10 ko fiye. To amma a halin da ake ciki yanzu mun waye gari ainihin an samu manyan shari'u da ake ganin da cewa da ire-iren su ne ake shekara 10 ko fiye ba tare da sun motsa ba, ya zama suna motsawa, sun kasance suna motsawa, suna kai makura daga bangaren abin da ya danganci gabatar da ƙara, da kuma makura akan abin da ya danganci kariyar kai, da kuma abin da cikin wata 6-7. Saboda haka abin da gaskiya al'amari shine yanayi ya canza, sannan yanayi har ila yau ya canza. Da mafi yawa abubuwan da ake karantawa a jarida shine wani ya saci akuya an daure shi wata 6, wani ya saci doya an daure shi wata 5. Amma a halin da ake ciki, maganar da ake yi a jaridu shine wani a matsayi ne na kusa gwamnati, wa'in ma ta bangaren shari'a, wa'in ma ta bangaren zartaswa, wa'in ma ta bangaren abin da ya danganci majalisa tarayya, ko kuma ta bangaren da abin da ya danganci soja ko wani abu makamancin sa ya aikata laifi kuma an gurhanar da shi a gaban kotu. Ke dai na samu labari na sata akuya, bale ki samu labari na sata doya. Yanzu kina samu labari na wani yayi awan gaba da kudin makamai an gurhanar da shi a gaban kotu, wani yayi awan gaba da kudin al'umma an gurhanar da shi a gaban kotu, kina samu labari na miliyoyi, kina samu labari na biliyoyi, kina kuma samu labari na cewa an shiga kotu yau an saurari shaida 7-8, an shiga kotu gobe an saurari shaida 3. Saboda haka ba labarin da ake samu yanzu ba na labarin an shiga kotu an daga wata 6-7 bane, an shiga kotu an saurari shaida 7-8 an daga zuwa jibi ko gata domin a saurari shaida 10. Saboda haka gaskiya al'amari shine tausayi abin da dangance matsalolin shari'a, abubuwa suna canzawa. Abu mafi alade na farko ya kamata ki sani, ita wannan gwamnati a ƙarshen shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, lokacin da ta shigo mataki na farko da ta dauka shine na hada taro da sisi akan asusu guda. Wato duk abin da yake na gwamnati ne ya kasance na shiga a aljihun gwamnatin tarayya asusu daya. Saboda haka ba abin da ke yiwuwa bane ainihin ma'aikatar shari'a ko ta ma'aikata daban ta bude asusu 3-4-5 waɗanda gwamnatin tarayya a matsayinta na tarayya ba ta san da su ba. Saboda haka ta wannan huska ta kange abin da ya danganci yawaitar ainihin salwantar kudaden gwamnati. Har ila yau wannan gwamnati ta tabbatar da ta kuma dabbaka abin da ya danganci abin da ake kira VVN, wato duk wanda yake ajiya a banki ya zama an bi bahasi na ganin da cewa ainihin ta huskar tantancewa da ɗabi'u irin na halitta. An bi bahasi an tabbatar da cewa kana da nasaba da asusu 1-2-3-4. Saboda haka duk wani kuɗi wanda za ka shigar ta huskar banki zai dawo a iya tabbatar, a iya danganta shi da kai. har ila yau kuma gwamnati ta dauki matakai ƙarara na ganin da cewa ainihin budget din da an kashe iriya na ƙasa wanda aka gwamnatin wanda ainihin majalisar tarayya ta tabbatar kuma gwamnati ta amince da shi a matsayin doka shi ake zartaswa saboda haka abinda ya tabbata shine kuɗi ba za a karbe su ba ta hanyar wani asusu sabani asusun gwamnati sannan idan ya shiga asusun gwamnati ba za a yi unhwani da shi ba sai ta hanyar dokar da ta tabbata ta huska budget saboda haka a takaice shine gwamnati a bayyane take ta dauki matakai ingantacci na ganin da cewa ainihin kuɗi ba za su shiga wani asusu sabanin wanda gwamnati ta amince da shi sannan idan sun shiga asusun gwamnati ba za a yi aiki da su ba sai ta hanyar da doka ta amince da ita ta hanyar budget sai ta hanyar da doka ta amince da ita ta hanyar fitar da kuɗi da shigar su
yanzu bari mu ji ta bakin masu fashin baki a maganar tsaro Musa Zubairu
Assalamu alaikum
Assalamu
alaikum
Malam
Usman. To ga barka da zuwa. Gari ga Safinatu ga Maryam.
Sannu da zuwa.
Yawwa.
Malam Usman zama Amerikawa.
To Malam Musa Zubairu kaji dai dukkan jawabi dalla-dalla ne abin da yasa aka kawo ayi doka da aka san samu tsayuko kafin a tabbatar da doka ministan shari'a malami yace ai an maida ta zama policy wato wani tsari na gwamnati na dan yaba kyauta ta kuici to ku kuma masu maganar tsaro lafiya ƙasa da mu kanmu bil adama yaya me zaka ce
wato minista yayi kokari domin yayi wa mutane wato bayani yanda ya kamata kuma ya ƙara nuna wato jajircewa ko kuma da kudirin gwamnati akan wannan wato masu bada bayanai na masu almundahanan kudin mutane da kuma cin amanar ƙasa saboda haka nan bayanin da ya bayar din nan alhamdulillah yayi kyau kuma dama ban zaci zai bada wani abu wanda ya kasa haka ba saboda na san kokarin sa da jajircewan sa to mu a namu bangaren wato abin da yafi damu wato da a kullum muke magana akai shine wato shi kai shi tsaron lafiyan wanda zai je ya bada wannan bayani dan ba mun daina ce musu masu tsegumi domin tsegumi cecceku ce ne wanda kalma ce wanda ba ta dace a fadawa mutumin da ke kishin ƙasa ba mutumin da ke so ya taimaki wani ya gyara rayuwar shi domin duk mutumin da zai tara irin kudaden da ake tara wannan ake zuwa aje a samo su a inda ake koye su da irin yanda ake koye su a tabbatar wannan mutumin ya kamata kwakwalwar shi ma da an kama shi a fara kai shi wato wajen likitoci masu duba kwakwalwar mutane masu duba ma'aikata ma su duba halayen su
ya sace abin da dangin shi ba za su yi cinyawa
a kowane da aka nemo banda ma wanda suke aje a gida hatta a makabarta an koye kudaden
ba ma tsoron gawar
saboda haka idan kaga irin wannan abu za ka cewa dole gwamnati ta fito da waɗannan dokoki kuma fito wanda ta yi da shi ne ya yi kyau amma ba nan giza kaɗai ke takan ba inda giza ke takan shi ne to dole a fito da sahihan bayanai ta yanda za a kare rayuwa na shi wanda ya kai wannan bayani.
O kana nufin mutane su sani kana gai haƙuri ba kana Malam Musa kana nufin mutane su sani a fito da dokar a sanar misali a ce kaza ne za a yi muku na kariya kaza za a yi a kakkare ku.
Na ɗaya amma nuna cewa duk wani abu da ya samu wannan mutumin da ya kai bayani ko iyalin shi ko wani dukiyarsa ko rayuwarsa direct to ka tabbatar cewa kai da aka kama da wannan almundahanin to dole za ka zama to cewa kai ne wato
mutum na farko
za a fara zarga na farko. Kaga
kamar irin in wani ya ce zai kashe wani sai a ce nan da shekara goma abu ya same shi to kai ne.
Yawwa kai ne. So idan aka fitar da irin waɗannan dokoki ina tabbatar maka cewa mutane za su yi takatsantsan su duba yadda ake tafiyar da abubuwan nan. Babu abu takaici wanda ya kashe ƙasar nan a fuskar ƙasashen duniya ma. Abin da ƙasashen duniya suke nema da cikin goshi nunan mun zo mun ɗauka mun kai makabarta mun koye nunan mun zo mun ɗauka mun je mun kai kangon gini mun koye nunan mun ɗauka mun je mun samu gida mun aje shi ba a amfani da shi bankuna ba su samu kuɗin ba gwamnati ba ta samu kuɗin ba talakawan ƙasa ba su samu kuɗin ba
ga 'yan gudun hijira na ta mutuwa da yunwa
ina so ina so wato in zaman cewa hukumomin gwamnati kuma masu wayar da kai ƙara wayar da kan mutane akan wannan abubuwa.
To mun gode Musa Zubairu, dole anan zamu tsaya saboda lokaci ba zai bar mu ba, wanda kuma gashi musamman matsalar Boko Haram nan da take ta ta'azzara mutane wannan
yawa halin ko in kula
na gwamnati da sauransu yana jawo matsaloli sosai. To da fatan za a ci gaba da kiyayewa madadin.
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sodangi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine bada umarnin shirin da engineer mu ne Vasco Valarish, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe, shirin matasa.
Wasan kokowa ba ta mance ba, wasan ne na motsa jike dinkin su ba ta share ba.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa.